da sauraro suna na Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kasuwar Hadita da Wanau inda muka sake dawowa a wannan karan domin jin halin da ake ciki musamman a bangaren masu saye da sayarwa na abinci da kuma kayayyakin masarufi a daidai wannan lokaci muna tare da wani bawan Allah wanda ya zo sayayya zamu so mu ji cikakken suna
assalamu alaikum sunana Sabu Abdullahi
wala Sabu da shi ka zo sayayya ya yanayin kasuwar aka dan samu kayan da sauki koko dai sun hawa
to kasuwa dai sai yanda abun sai dai mu fata cewa ubangiji Allah ya kawo mana tallafi ta iya so abu yanzu naira 1000 da an jima kadan a ce naira 1000 da naira 20 ba don komai ba zamani ne kuma ita zamani in yazo sai yanda Allah ya kawo kana sayan abu 10,000 a bara a bana sai ka ji an ce 10,000 ba don komai ba kawai ba wai iyakacin kasar nan ba kawai abun da sai dai mun ta addu'a ubangiji Allah ya kawo mana dauke assalamu alaikum
to mu sauraro a daidai wannan lokaci ina tare da wani bawan Allah wanda shi kuma a jero kawai yake siyowa a wannan kasuwa zamu so mu ji cikakken suna
assalamu alaikum suna na Salisu Aliyu da Wanau Market alhamdulillah duba da abubuwa da suke tafaruwa a tsarin rayuwa ta kayaji to alhamdulillah kusan yanzu ga ruwa kusa zuba zamu maimaita kaka game da cikin ranar da aka samu yawaitar farahi kala kala to alhamdulillah yanzu dai buhun gero muna sai da shi 23,523 kwano muna sai da shi 600,580
shi gero kenan
shi gero kenan
a tarihin gero ya taba kaiwa haka a baya
ya yi haka ma ya kai 24,500
a wasu shekara kenan
a wannan 2021 din nan da muke ciki
misali kamar idan muka dauki bayan shekara 3-4 shi farashin gerin a yake
yana muna samun ya 16,700 17,000
to menene kuke ganin ya kawo wannan tsadar kayayyaki
to wannan zamu duba ga yanayi aka samu na juyi gaba daya wallahi gaba daya na kayan abinci da dukkan dai kayan masarufi an tsinci rayuwa cikin wannan halin tsadar tashin abubuwa na farashi haka
to mu sauraro har yanzu dai ina cikin wannan kasuwa to mu sauraro a daidai wannan lokaci ina wani bangare kuma da ake sai da alkama inda nake tare da wani mai sai da alkama zamu so mu ji cikakken suna
na magaji Abdullahi
to a ga alkama a yanzu nawa ake sai da buhunta kuma nawa ne kwanan ta
mu ana saiwa 39,000 kwanan 1,000
misali kamar shekara 3-4 baya a nawa kuke sai da ita wannan alkama buhu kuma nawa kuke sai da kwano
shekara 4 ana saiwa 17,000 kwanan kuma 350 haka
to menene kuke ganin ya kawo tsadar wannan kayayyakin abinci a ɗan takaitaccen lokaci kuma tsadar har ta kai ga cewa abin ma ya linka
kawai yanayi ne wannan daga Allah ne Allah ya ta yi ikonsa baya sauyuwa sai ya gudanar da shi yadda ya kamata da yadda ya tsara kuma zai gudana shi ne dai muke ganin wannan shi ne
to yanzu ga damuna nan misali tana garasowa me kuke tsammanin zai faru
to yanzu dai muna fatan gwamnati ta rangwanta mana dangane da yanayin da taki ya shiga nan kasa gashi ana sai buga shi anan da kamfanin mu amma kuma yana tsada ya bu su kasayen da ba sa yi ma tsada anan nan shine muna kira ga gwamnati da taimakawa manoma su haɓaka takin manoma su samu rangwame haka mu ma kayan ko zai samu raguwa
na sauraro yadda take kayawa kenan daga nan kasuwar da Wanau kuma insha Allah rabbi yanzu zan wato yi taɓin alli da su shugabancin kasuwar domin mu ji martaninsu akan yadda wannan al'amari yake wakana musamman wasu suna zargin cewar wasu daga cikin 'yan kasuwar suna ɓoye abinci domin abinci ya tsada idan abinci ya tsada kuma sai a fito da shi a siyar za mu tuntuɓi shi shugaban kasuwar domin mu ji martanin da lafi akan wannan al'amari Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM sai kun sake jina da sauraro kamar dai yadda tun da fari na faɗa kan tuntuɓi shugabancin wannan kasuwa a daidai wannan lokaci na samu shi shugaban wato kungiyar wannan kasuwa wato Alhaji Mustafa Yusuf Lekalwa. Alhaji Lekalwa, ga wannan yanayi na wato tsadar kayayyakin masarufi da aka tsinci kai a ciki, kuma kusan za a iya cewa a nan Kano da kusan ma arewacin Najeriya gaba ɗaya babu wata babbar kasuwar abinci kamar ita wannan. So wato akwai kuma zarge-zarge da ake yi na cewar ku wato manya a cikin ita wannan kasuwa sukan koye abincin ko abin da sayarwa da kamfanin nukan da suke yin abincin kafi. Wasu suna zargin cewar kamar wannan yana da ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa wato farashin abincin ya yi tsada. Me za ku ce game da wannan batutuwa da suke faruwa?
To alhamdulillahi farashin abinci a shaguna ne bai karye ba, da kasuwannin cikin gari da na unguwanni shi ne farashin abinci bai karye ba, amma a kasuwar da wani farashin abinci ya karye. Kai hasali ma masu siyayya na kamfanin nukan ma yanzu ba sa ci, kuma akasari kayan da ake cewa kaya ne da ake tallafawa 'yan gudun hijira, to su ma sun siya yanzu ya ishe su. Kayan yana nan a ƙasa a doron kasuwa, misali masara da ake cewa 20,000 da kuɗi za ka iya samun ta 20,000, gero da ake samowa 20,000 za ka iya samun 24,500 za ka same shi 21,000 zuwa 22,000. Kaga kaya kunya faɗi. Wake da ake siyawa 50,000 yanzu ya dawo 40,000, 41,000, 39,000 kai ba kai ma dai sai da ka samu kaya a doron kasuwa. Kuma magana cewa ƴan kasuwa wai munafi da wani suna tsaya ba ɓoye kaya, to ina kayan yake? Ƴan da wani suna da kuɗin da za su ɓoye kaya ne? Abin da ya faru shi ne farkon kakar bara gwamnatin tarayya ta fitar da sanarwar cewa za a yi yunwa, za a yi karancin abinci saboda wurare da yawa ba a yi noma ba saboda tashi-tashin hankalin nakan nan. Don haka da 'yan siyasa da masu kuɗi a hannu suka jibgi kayan abinci suka ɓoye saboda za a yi tsada su samu kuɗi. To kuma cikin ƙudurar Allah ya yanzu kaka ta shige, kuma wata kaka ake yi. Abin da aka siya a kakar yanzu ƙasa da haka ake siya. Waken suya an sai da shi 43,000 zuwa 45,000, amma yanzu 38,940 ake siyarwa. Kaga an samu sauƙi. Dawa a kamfani an siya ta 230,000 a matsayin ton, yanzu ana neman 180,000. Ko da 85 ma an rasa mai siye. Masara an siya ta 230,000 a kan ton zuwa 240,000, yanzu ana magana 180,000. Wake an siya shi 430,000 a ton, farin wake kenan, yanzu ana neman 380,000. Kaga duk kayan nan ya sauko, kuma gashi nan available a doron kasuwa. Amma mutanen gari yadda ake siyan musu da waccan tsadar, ake siyan musu a unguwanni da sauran kasuwannin cikin gari, in kwano ana siyawa 700, 800 cikin, har yanzu su ba sa ganin wannan rage. Amma in mutum yana so shi da haka, to yanzu kasuwar da wani ko kwano ɗaya zai siya ya gano ne bambancin tsakanin kasuwar da wani da sauran wuraren da ake sai da kayan abinci. Wannan shi ne abin da yake faruwa.
To su ma da yake masu kantunan wato 'yan uwanku ne 'yan kasuwa, ko akwai wani jan hankali da za ku yi musu wajen ganin cewar an sauƙaƙa wa talaka?
To jan hankali za a yi, mu dai ji tsoron Allah, kuma mu san ƙasar nan ana cikin wani yanayi na mara daɗi na rashin kuɗi da wa'adar abubuwa. Kuma in mun yi tsadar nan mun tara kuɗin albarka da muke nema, kuma in ba ka ciki ɗan uwanka ko ƙanin uwanka ko ƙanin ubanka ko wanka ko ƙaninka, akwai wani yanayi ko aboki shi ma yana cikin irin wannan hali, ya kamata mu so juna, mu tausaya wa kanmu, mu zama 'yan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya. Duk wanda ya samu rangwame rangwanta shi ma dan ya nemi tagomashi a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ya rangwanta masa ya haffafa masa a cikin harkokinsa da al'amuransa. Tara dukiya ba shi ne ba neman albarka. Ya kamata duk Allah da Annabi hatta da masu fura da masu kotse, ya kamata tun da an samu sauki su ma su canza turin da suke yi, sawan iyayen kasuwa don abin da muka san kaman ya zame mana ruwan dare ga duniya me ko sai da me fula zaka ga yadda suke curawa a waccan tsadin an samu saukin zaka za su cigaba da curo to da Allah da annabi ina kira gare mu gaba daya da masu shagunan ma da duk wani mai harkan nan ta amfanin gona mutane suna cikin yanayi mara daɗi ana cikin rashin kuɗi ana cikin musiku iri-iri wani ya ce ya kwana biyu da yayi abinci a gidansa ba wani ya ce tun safe ya fito har yamma bai ci abinci ba Allah da annabi mu haffafa wa ɗan uwanmu da mu ma Allah ya haffafa mana a cikin rayuwarmu da bayan
rayuwarmu sallallahu alaihi wasallam mun gode sauraro Yusuf na damo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kasuwar Hafi ta Dawanau